الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 11 ko 12 kai 12 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ce daidai da 30 ga watan 7 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn littafi ne na ainihin wato babban malami Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullah wannan littafi kamar yanda sunan ya nuna dai littafi ne da yake ta kokarin kawo rayuwa mai dadi rayuwa take wato ta farin ciki tsakanin ma'aurata inda yake bada shawarwari game da namiji ko akan namiji ko shi yake bawa namiji shawara game da yanda zai mu'amalanci iyalinsa kamar yanda nan gaba kadan kuma zai bamu irin shawarwarin da mace ya kamata ta riko da su dan zaman lafiyarta a aurenta da mijinta a darasin da ya gabata wannan kuma shine darasi na 13 a darasi na 12 mun tattauna game da la taghdab min munaqashatiha ma'ana karka yi fushi wajen tattaunawa da ita inda a wannan babi har gidan sayyidina Umar radiyallahu anhu sai da muka leka inda muka ji tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da mai ɗakin sa da kuma irin yanda yayi fushi ya nuna shi baya so ainihin wato ta sa masa baki a cikin al'amuran sa inda ta yi masa nuni da cewa sanya baki a lokacin da namiji yake magana ko kuma tattaunawa da mai gida ba wani abu bane sabo ba kuma wani abu bane wanda yake bako domin har a gidan annabta gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan na faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fada iyalinsa su ma su bai da jawabi su ma su fada da aka tattaunawa a ka fada ta fada ba wai lalle ya zama reni bane a yanayi ne na dabi'ar kuma haka al'amarin yake dan haka Sayyidina Umar kuma ya tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda akwai diyarsa a can kuma ya tabbatar da wannan magana ta matarsa cewa hakan na faruwa tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa sannan ya kawo mana wani hadisi na Nana Aisha radhiyallahu anha wanda lokacin da turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha har zuwa karshen aya ta sauka nan ma mun ji abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Nana Aisha ta faɗa kuma wannan bai fusata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duba da raunin su da kuma irin halayensu da dabi'unsu haka suke sannan mun tattauna game da iyyaka wal timasil atharat in dai Allah ya nuna maka kuskure ka gyara in Allah ya sa kaga abin da yake na ba daidai ba game da iyalanka to lalle ka tsawata amma kar ya zamto kana labe ko kana sanda ko kana lalibar ina tai kuskure ina tai laifi hakan zai zamto takura kuma gidan zai zamto babu walwala in har ya zanto mai gida kullun farautar laifin matarsa yake, kuma duk wanda ake farautar laifinsa ba abun mamaki bane dan an samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana magidanta game da irin wannan hali da irin wannan dabi'a. Inda Allah ya sa an ganta tana kuskure, a gyara mata. In tana abun da yake ba shikenan ba, aka gani ko aka samu labari ta hanya ingantacciya, ayi magana a tsawata a gyara. Amma kar ya zama to mutun yana haka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya fado gidansa bayan yayi dogo tafiya, baya nan da ya shigo gida da daddare ba tare da sanin iyalin ba, ba tare da masaniyar za su dawo ba, dan gudun mai kaje ka dawo, ma'ana na bacin rai ko rashin gyaran gida ko rashin ita tsaftar kanta da sauransu. Wanda wannan kamar namiji yana so ya gano laifin matarsa ne na tana da tsafta in baya nan ko bata da tsafta, to wannan kuma sai ya zamto kuskure ne. To mun tattauna har ya dan ba mu wasu yan kananan kissoshi game da ainihin wato wani mutum da ya aure wato cikin malamai da ya aure wata matar wato albadiya da sauransu. Sannan kuma mun tattauna dai da abin da ya shafi dayyib khatiraha, shi ma wannan babi ne wanda aka ce kullum namiji ya zamto yana karfafar gwiwar matarsa, musamman lokacin da ta shiga cikin kunci ko lokacin da ta shiga cikin takura ko lokacin da ta shiga ainihin wato cikin damuwa. Shi yasa likitoci suka ce ana ba wa mazaje shawara duk lokacin da mace ta dauki ta samu juna biyu, to lalle an ce za a shigo da wani tsari ma na in ta shiga labor room ku shiga tare. Duk wannan yana daga cikin nau'i na abun nan, dan wani lokacin aka shiga cikin irin wannan yanayin da wannan marhala din, to za ka ga ba kowane namiji bane yake iya jurewa wannan ainihin wato al'adin da kuma ainihin kakale-kakale da za su biyo baya sakamakon halin da take ciki. Ita ga yanayin da take ciki din ita ma ba dadi take ji ba, kuma ya zamto babu wani kwarin gwiwa da take samu daga gare ka. Ba iya wannan ba, duk abin da ya shafe ta ya zamto akwai kwarin gwiwa da take samu daga gare ka. Wannan shi ma mun ji mun koma gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda muka ji Nana Safiya tana cikin damuwa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya share mata hawaye, ya kuma karfafe ta, ya kuma sanya mata farin ciki. To za mu tashi kan gabar da malam yake cewa la tanshagil bi zawjatika an ta'a. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, la tanshagil bi zawjatika an ta'ati, kar ka yadda matarka ta shagaltar da kai gabarin bin Allah. Yawa, kada soyayya ta yi soyayya kuma an ce gida ya gyaru kuma ya zamto wannan ka saki jiki ka shagala gaba daya, matar kuma ta zamto ta shagaltar da kai, an daina ganin ka a masallaci cikin sallar jami'i, an daina ganin ka cikin jana'izar unguwa, an daina ganin ka a cikin taro na al'umma na unguwa na gyaran unguwa ko shawarwari ko na mai kama da haka, an daina ganin ka wajen harkar zumunci. Da ba wahala, wane ya ce ka ziyarce shi, wance gwaggwanka ta ce ai ba wahala ka je gidanta, amma kana yin aure dip ake ji shiru, malam ya ci shirwa, matarka ta dafe ka, ta hana ka zumunci da makota, ta hana ka shiga mu'amalar unguwa, ta hana ka zuwa masallaci, ta hana ka sadar da zumunci da iyalanka da ƴan uwanka. Wannan shi ma ana ja maka hankali cewa lalle kai hatara, la tanshagil, kar ka shagaltu, kar ka shagala bi zaujatika, wajen zama da soyayya da matarka, ani da ati gabarin bin Allah ta'ala. La taj'aliz zawaja wal aulada ha'ilan bainaka wa baina da'atillah, kar ka sanya matarka da ƴaƴanka su zama wata kariya da za su shiga tsakaninka da bin Allah. In mawadaci ne kai, kar ka zama kullun tunaninka gidanka, matarka da ƴaƴanka. Babu maganar kyauta, babu maganar sadaka a cikin al'amarinka, duk abin da ka rungumo gida kawai. To shine malai yake cewa kar ka sanya matarka, kada matarka da ƴaƴanka su sa ka zama maruwaci. Da an san mutun ne kai mai zumunci da kafa, mai zumunci da aljihu, mutun ne kai mai ungo, mutun ne duk wanda ya rabe ka gwargwado zaka taimaka masa in yana cikin neman taimako. To kada samuwar iyali ko haifar ƴaƴa ta fara sa ka maida akalaka wajen tara dukiya dan ƴaƴanka nan gaba su huta, kar su sha wahala, kar su yi kaza, kar su yi kaza, dan su yi karatu a waje, dan su yi kaza, ka daina alheri, ka daina yin sadaka, wani lokaci ma har da haƙƙin Allah na zakka duk ka ja burki ka daina yi. To shine malai yace la taj'aliz zawaja, kar ka yadda ka sanya aure, wal aulada da ƴaƴa ha'ilan su zama su ne kariya bainaka tsakaninka wa baina da'atillahi da bin Allah. Lalle yaya suna da muhimmanci, suna da kima, kuma suna da haƙƙoƙi a kanka. Lalle iyalinka lalle suna da muhimmanci a rayuwarka, suna da haƙƙoƙi a kanka, amma ba su kadai bane masu haƙƙi a kanka. Ka san da wannan. Da haka wannan yawanci za ka ga ana samun irin wannan. Mutum sai ya zo shi sai ya ga wani anan fara zargin matar cewa tun da ya aure ta ita take hana shi alheri. Kuma ko shakka babu akwai matan da suke haka din masu hana miji alkhairi. In dai za ta dinga sanin inda kai, ko za ta san abin da za ka yi wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanka ko kaninka, to sai ka yi sa'a za ta karfafe ka akan haka. Akwai matan da suke haka suke. In ka ga ta yi murna ta karfafe ka akan alheri, ƴan uwanta za a taimakawa. Taimakon gidansu za shi, ba gidanku ba. To dole sai namiji ya zamanto mai hatara game da haka. Ba laifi bane ka kaunaci ƴaƴanka, ka kaunaci iyalinka, amma kuma kada su sanya ka su zama kariya daga bin Allah. Aw qaidan yamna'uka, ko su zama maka wani dabaibayi da tarnaki da zai hana ka min kasbil hasanat, daga tsururutarwa kanka ayyukan kirki. An fahimta ko? Kullun kana matata, iyalina, gidana, kullun da tunaninka kenan, amma fa kai kaki ka tsaya ka gina wa kanka aikin alkhairi. Magana da muke ta faɗa, ka gina wa kanka aikin alkhairi kafin ka mutu. Kar ka yi tunanin wani zai gina maka. In har baka gina ba, to babu tabbacin wani zai zo bayan ka mutu ya gina maka. Da haka tun kana raye ka gina abin da zaka gina na alkhairi dan ka girba gobe alkiyama. Abinda Allah ya sa rabon su ne kuma bayan ka ci ka sha, ka yi sadaka, ka yi kyauta, ka yi zumunci, in ka mutu su ci gado. Faqat kawai. Amma ka ki zumunci, ka ki taimako, ka ki sadaka, ka ki kyauta, ka ki taimako kowane iri, ka yi ta tarawa, ka faɗi ka mutu, wallahi shagalin su za su sha, wallahi tallahi za su yi tashar holiyarsu. Wannan matar kuma wallahi tsab za ta duba wani gaye, wallahi wanda yake mai ƙarancin shekaru, ta yi wuf da shi kuma a gidanka za a je a zauna, a ci gaba kuma rayuwa, dan ka mutu ba abin da zai tsaya. Wannan shine gaskiyar al'amari. Dan ka mutu ba abin da za a daina yi. Yan kasuwa da an kai ka za su tafi kasuwar su, ma'aikatan ofis za su tafi ofis, mai sai da yalo da ɗaca zai ci gaba da tura baransa, yana sai da yalo da mai tuwo-tuwo za ta ci gaba da tuwo-tuwonta. Mutuwar ka ba komai ba ce, mutane za su ci gaba da rayuwarsu, kai kuma kana can za ka ci gaba da amsa tambayoyi akan abin da kai a duniya. Da haka ba ƙaramin ganganci ba ne mutum ya ki gina wa kansa alkhairi, wasu ya dinga kallon ƴaƴansa a gabansa. Dama Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. Shi sa ga maka auladukum, amwalukum wa auladukum fitna, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wata ayar haka Allah ta'ala ya ce. Da haka sai kai hatara, in ba haka kana yin kyautar ma ƴaƴanka suna bakin ciki suma. Za su ga baba ya fiye mika da yawa, kamar kana ta rage musu adadin abin da su kawai lissafin su, in ka faɗi ka mutu kawai lissafin su kenan. Da haka in kana raye sai ga ka fiye nan da nan, ka gina masallaci nan da nan, ka fitar da miliyan kaza, ka gina makaranta nan da nan, ka waro wasu miliyoyi, ka ce a sai abinci a taimaka wa mabukata halin da ake ciki na rayuwa nan da nan, ka yi kaza. Yanzu kwanan baya ce aka yi akwai wani mai kuɗi da ƴaƴan kawai sun sa mai Hajaru. Kun san Hajaru, mun sha tattaunawa a nan, shi ne a sawa dukiyarka a ce duk wanda ya sai fili ya sai takardar tsire, duk wanda ya sai gida a hannunka to ya sai. Ga lauyoyi sun yi rubutu an sa Hajaru, gidajenka ba na siyarwa ba ne, filayenka ba na siyarwa ba ne, saboda an ga ga tsufa ya kama ka kuma ka fiye kyauta da yawa. Ya kake nema kai wa mutane haka ne? Sai ake ganin kamar wani bukuli za ka yi wa mutane da ranka ba, lokacin da ka tara dukiyar gaba ɗayansu ba wanda aka haife shi a cikinsu. Ba wanda aka haife shi a cikinsu. Ina ka je wani in ka ji irin yanda ya nemi kuɗin daga farko har zuwa inda ya kai, za ka sha mamakin wahalar da ya shi. So saboda haka wannan karatun gaskiyar magana ga waɗanda suke da tunani irin wannan, ya kamata su yi wa kansu ainihin wato faɗa. Si aikin alkhairi ba hana mutum ya kyautata, ya faranta wa iyalansa ba, wannan abu ne wajibi a kansa. Amma dai kada wannan ya hana shi kuma tara wa kansa ayyukan alkhairi, tara wa kansa dimbin lada, wanda wannan ladan shi zai taimake shi a kwanciyar kabarinsa, shi zai taimake shi wajen haduwarsa da Allah a lahira. Fa indama bari ka ji wani aikin alkhairi, wani ango cikin sahabbai da amaryarsa bata hana shi yin aikin alkhairi. Yanzu wani yana shiga daren farko, in gaya ma wallahi makara ne, ba zai fito sallah asuba ba. Kawai ya ce wai unguwarsu ba mutane. fa indama qutila hanzalatu bin abi amir wannan shi ake kira gasilul malaika wani sahabi ne gasilul malaika da ya mutu mala'iku ne suka yi masa wanka zaka ji kissar ya akai mala'iku suka yi masa wanka indama qutila hanzalatu bin amir lokacin da aka kashe ko hanzalatu bin amir ya mutu a wajen yaki radiyallahu anhu qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi inna sahibakum taghsiluhu almalaika wannan dan uwan naku fa malaiku ne gashi can suke mai wanka ba limamin unguwa bane yake masa wanka bayan ya rasu malaiku ne gashi can suke wankarsa fasalu sahibatahu annabi yace ku tambayi matarsa abin mamaki ya mutu a wajen yaki malaiku ne suke mai wanka amma ku tambayi matarsa fasalu zawjatahu an zalik sai suka tambayi matarsa game da haka suka ce to me sirrin ganzala ya mutu yayi shahada a wajen yaki kuma malaiku suna mai wanka faqalat sai ta ce kharaja hanzala ya fita ne wa huwa junubun yana da janaba ya kusanci iyali bai samu yin wanka ba lamma sami al hayata lokacin da yana yaji ana hayya alal jihad ay sautul munadi lil qital lokacin da yaji yekuwa da shelan me shela a fito zuwa yaki za a tafi jihadi ya ga mun kusantar iyali ko wanka be ba kawai yasa riga tsaya ka watsa ruwa tsaya kai wanka ina yace ana kira zuwa jihadi ana kiran mutane zuwa aljanna ba jira kawai ya fice fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa da aka ga annabi ai ya ma'aikin Allah kaji ashe da janaba a jikin sa ma yaji sautin me shelaina a fito jihadi kawai ya fito jihadin haka bai wanka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lidhalika tughassiluhu almalaika saboda haka ne ko taghsiluhu almalaika ko tughassiluhu almalaika saboda haka ne mala'iku suke masa wanka ka koma cikin al-isaba mujalladi na biyu shafi na 119 وتزوج عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما عبد الله دان جدن سيدنا ابي بكر الله يقرا مس يدا يا اوري ويا اورا عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل واتو يا اورو وتا صحابيه دا اكي كيرانتا عاتكه ير زيد بن عمرو بن نفيل ير وسعيد بن واتو سعيد بن زيد an gane ko Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail daya daga cikin asharatul mubashirin bil janna daya daga cikin sahabban nan guda 10 da manzon Allah ya musu albashir da aljanna akwai Sa'id bin Zaid bin Amr to kanwarsa ce ko yar uwarsa ce an gane ko an ce Allah ta'ala yayi mata kyau urifat bil jamal an ce an santa ta yi fice bil jamal da kyau wal kamal ga kamala khulukan wa khalqan kamalar kuma kamala ta halittar jiki da kuma kamala ta dabi'u wa aqalan ga kaifin hankali wa ra'ayin ga gogaggen tunani tazawwajat ita ce matar da aka ce ta auri sahabbai guda hudu suna yin shahada sahabi ɗaya har guda hudu ta aura duk ana kashe su a wajen yaki fi sabilillah shi yasa Abdullahi dan Umar wata ran yana bada labari yace duk wanda yake so ya mutu a shahada to yaje ya aure ta duk wanda yake so ya mutu a shahada to ga wata baiwa Allah da Allah ya mata wata karama ya mata baiwa duk mazajanta shahidai suke mutuwa duk wanda ya shirya shahada yake so yaje ya aure Atika Sayyidina Umar shi ma ya aure ta bayan ya aure ta akwai sahabbai hudu ne duk mutuwa shahada suka yi to daga cikin wanda ya aure ta shi ma zaka ji a karshe mutuwa shahada yayi dan gidan Sayyidina Abubakar shi wannan Abdullahi din shi yasa a wancan lokacin nagartacciyar mace ba ta yin kwantai yanzu ne mutane san duniya ya shige su din nagartacciyar in ba dan wani abu a hannunta ko kuma in ta fito da ta yi wani auren musamman da 'yan nauyin iyali yara a wajenta ba za a taba kallon nagartar ba ka duba Asma bint Umays sahabban da ta aura suna da yawa bayan ta bayan Ja'far bin Abi Talib ya rasu Sayyidina Abubakar fa sai da ya aure ta kuma sai da ta haihu Sayyidina Ali ma yazo shi ma kai da ƙarshe akwai sahabin da yazo ta ce da Allah ai mata hakuri haka a bata ta huta
lokacin da nagarta ake kallo ba wani kyallin fata ba ba wani katan gida ba ba lokacin ba duniya bace aran mutane nagartar saboda mutun yana so shi ma ya samu iri nagartacce
amma yanzu ina kala komai ya ce eh shi yasa duk zikari ke da suka koma masu fuskar fanta kafa Coca-Cola saboda duk kun ce fara kowa fara yake so kowa cikin requirement din sa in yanzu zaka ji akwai fara a ciki to kuma wata baka ce kuma ita ma tana so ai tai aure kamar yanda sauran suka yi aure kuma kai kaki to tunda kaki bara biyo ma ta bayan gida sai ta sai mai ta dinga shafawa kuma da yake mutun dumbu ne wannan shafa man dubbe gane mai bane sai kuma yazo ya diba a haka abi da kaga yanda rayuwa ce tsada yanzu ka sani akwai kuma siyan man shafawa na bleaching in kuma ba haka ba back to square one ta koma baka kuma ku ci gaba da rigima yawa dan duk wanda ya sai mai wannan shafa shafan to ya sani hadda banda kudin cefa ne da sauransu akwai kuma kudin sabulu da tura da sauransu da kuma mai shafawa dan wannan hasken ya ci gaba da tsayawa to ka duba sahabbai dai su dinga auranta suna yin mutuwar shahada har Abdullahi dan Umar ya ce kai duk wanda yake so ya mutuwar shahada ya je ya aure a cika saboda Allah ta'ala ya hada mata abubuwa da yawa na nagarta ka dai ji cikin abin da aka faɗa wa kanat hasana'a zata khuluqin bari'in wannan baiwar Allah Atika ta kasance hasana'a kyakkyawar mace ce ba muni sannan banda kyau din kuma zata khuluqin bari'in wanda bai cika haduwa ba kaga duk wanda kyanta yake kyau kuma da wahala a samu kuma nagartar da ake bukata za ka ga ga wata kuma ba kyan akwai nagarta wannan kuma za ka ga ga kyau kam dai kyau ne amma nagarta ko ta sisun kwabo babu amma akan samu wasu da Allah ke hada musu ga kyau ga kuma kyawa ga kyan zahiri ga kyan batini na zuciya wayannan kuma wa qalilun ma hunna ba su da yawa ta kasance za ta khuluqin ma'abociyar dabi'u bari'in masu ban sha'awa masu ban kai fashagalathu to ga kyawun hali ga kyawun sufa mala sun hadu nurun ala nur mala Abdullahi dan Abubakar yana auranta ba fashagalathu sai su shagaltar da shi ba amma gazihi ya daina zuwa yaki in za a fita jihadi kawai sai ki fita to iyaye irin na da a irin wannan ne in an gan mace za ta halakar da mutun za ta kai shi mahalaka za ta kai shi inda zai saba wa dokar Allah to anan ne iyaye suke kafewa su ce sai ya rabu da ita ba kawai kafewa kace mu ya ko uwa ta ce sai danta ya saki mace dan son zuciya kawai saboda matar ba ta yi mata ba ko saboda kaza da kaza wasu dalilai irin na duniya a an gane ko fa amarahu abuhu da haka mahaifinsa sayyidina Abubakar yake an fita jihadi kaza bashi an tafi jihadi kaza bashi wanda da jarimi ne cikin sojojin da yana na gaba gaba a cikin yaki fa amarahu abu sai sayyidina Abubakar ya ce a to wannan ba zai yiwu ba sai ya umarce shi bi dalaki haice ka sake ta mun za ta zama maka fitina kana aikin alkhairi ai kamata ya kana aure ga ka dora ka ma ci gaba duk ayyukan da kake yi na alkhairi aure ai ce akai wanda yayi aure ya cika rabin imani ko addini to yaji tsoron Allah a rabin kuma sai mutun aga yana zuciya yana yin baya a kamata ai mutun yana yin aure inda baya zuwa jami'i akai akai saboda ba mai taya shi hira ba abun nan sai ya ta chatting ya kai ko kuma ya ta kallakan banza da nawofi sai dare yayi can karfe 2 dare ya kwanta da haka da asuba baya samun tashi to yanzu yayi aure matarsa za su yi hira su samu lada kuma su kwanta da wuri kila ma su tayi sina fulfule za ka ganshi ya ci gaba yana zuwa sallar jami'i ina fata an gane da baya samun yawan yin azumin nafilfuli saboda babu abin in yaje bude baki kuma wani lokaci babu kosai ko in yaje ya mai kosai ta tashi ko kuma kosai ya kare da haka ya kai azumi kuma sai ya rasa ya zai amma yanzu kaga zai dan siyo kaza ya siyo kaza sai ga an sarrafa masa da haka sai a ga mutun yana yawan yin azumin litinin da alhamis sai a ga to kaga wannan shine ci gaba ce wallahi tunda ya aure kuma za ka ga yanzu azumin litinin da alhamis ma alhamdulillah gashi yana yi kuma akalla ya koyi sadaka dan akwai almajirin da yake dan yi musu aiki a gida shi ma da kwanan sa a gidan kaga yana samun ladan sadaka banda na matar to haka ake so mutun yayi aure a ganshi yana aikin alkhairi dan haka sai ya ce a wannan gaskiya sai ya umarce shi ya sake ta
wa qala lahu sai yace da dan innaha qad shagalatka am magazika to hakika wannan mata da ka aura atika hakika ta shagaltar da kai ka daina zuwa yaƙe yaƙe na jihadi fi sabilillah to fadan lakaha da haka Abdullahi ya sake ta dan haka abin babansa ne umarnin da babansa ya bashi kenan sai ya sake ta tunda umarni ne ba na san zuciya ba umarni ne ya kokarin cetarsa yana aikin alkhairi kuma ya jayi fa marrabi abu abafa yana kaunarta saboda mace ce wadda da wahala kace baka kaunarta ta hada sufufin kauna wanda za su saka kaunace ta dan haka gashi ya sake ta amma yana begen kayansa wata rana mahaifin nasa sayyidina Abubakar ya zo wucewa sai ta wajensa ta wajen shi dan nasa sai ya ji huwa yanshidu yana waka a cikin baitukan sai ya ji yana cewa falam ara mithli dallaqal yawma mithlaha wala mithluha min ghairi dhanbin tudallaqu laha khuluqun jazlun wa ra'yun wa mansabun alayya kabura minni wa inni lawamiqu akwai kuma karashin baitin dan shi ne sai gani da na koma dan naga wannan baitin na karshe yanayin sa kaman ma'anar ta sa zata dan fitowarta sai an dan yi yan kanikanci to sai na koma sai naga a cikin yawanci littafin suna kawo laha khuluqun jazlun wa ra'yun wa mansabun ko wa mansibun wa khuluqun sawiyyin fi haya'in wa misdaqu akwai wanda naga sun kawo wannan ma'ana sai ji dan yana wannan baitukan yana falam ara mithli dallaqal yawma mithlaha ni ban ga iri na ya saki irin ta ba a yau ka san ai tsimi ya motsa ko yace falam ara mithli iri na dai ban gani ba dallaka mithlaha a ce ya saki mace irin wannan alyawma a yau ban gani ba sannan wala mithluha ba irin wannan matar bace to dallaku ake sakin ta fi gairi zambin ba tare da wani laifi ba wala mithluha ba irin wannan matar bace to dallaku za a ce haka kawai a sake ta fi gairi zambin ba tare da wani laifi da ta aikata ba laha khuluqun ka gani tana da dabi'u jazulun manya manya wa ra'ayun ga tunani wa mansabun ga daraja wa khuluqun sawiyyin ga ko wa khalqin sawiyyin ga halitta madaidaiciya ko wa khuluqun sawiyyin ga dabi'u madaidaita fi haya'in ga kunya wa misdaqu ga gaskiya ko wa musaddiqu kamar yanda aka kawo ko wa musaddaqu ga ta kuma abar gaskatawa a wannan kuma da ya kawo sai ce laha khuluqun jazlun wa ra'yun wa mansibun alayya kabura minni gaskiya abin yayi min girma rabuwa da ita wa inni lawamiku Allah ya sani ina kaunarta shi kadai fa ya riga ya sake ta kawai sayyidina Abubakar ya zo wuce sai ji shi yana wayannan baitukan farakalahu abu sai mahaifinsa ya tausaya masa to haka ake so amma wata ta ce sai ya sake ta kuma ya jarabtu da matan nan aje ai ta an rabu da ita din ai ta ba ta baki ta ce wallahi in dai wannan matar ce har duniya ta nade ba a san uwa ta zama haka ana san iyaye su zama masu tausayi kuma yawa wani kuskuren ne ma ai ma fada cewa to dalilin da yasa aka ce kaza kaza ko mun je mun same ta abinda yasa ta ce sai ka saki matan nan ko abinda mahaifinka yace sai ka saki matan nan saboda dalili kaza da aka gyara baraka lahu Abubakar abuhu kai sai mahaifinsa ya tausaya masa faraja'aha sai ya bashi dama ya mai da ita yace ka mai da matarka to tunda ya ga dalilin da yasa aka yi mai wannan horan thumma shahida ma annabi sallallahu alaihi wasallam gazwatan bi ta'if to tun daga nan sai kuma ya koma ya ci gaba da zuwa yaki dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai je wani yaki a ta'ifa sai ya halarci wannan yakin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu sahamun sai aka harbo wata kibiya sai ta same shi famata ba'dahu sai ya mutu bayan harbin da aka yi masa da wannan kibiyar bil madinati bayan an dawo madina kaga shi ma dai shahada ne an gane ko to kaga latan shagil bi zaujatika anita babi na gaba mallan yace idil baina zaujatik kai adalci tsakanin matanka idan Allah ta'ala ya maka arziki ya azurta ka da auren mace fiye da daya to ka zamto kana yin adalci tsakanin su. Wannan magana adalcin mun karanta shi ma a cikin Iziya ko al-adlu misbahu sa'adati fil haya. Adalci shine hasken jin dadi da walwala a cikin rayuwa. Ba wai rayuwa aure ba kadai, duk rayuwa abinda ke haska ta tai dadi adalci. Al-adlu adalci misbahu sa'ada shine kamar wata fitila, wani haske ne na as-sa'ada, arziki, jin dadi, kwanciyar hankali fil hayati a cikin rayuwa. Wa nurun adalci wani haske ne, yudi'u lil usrati bil mahabba, dake haskaka rayuwar iyali da kauna, wal ulfa da fahimtar juna. In akwai adalci a gida, to za ka ga gidan wani haske na adalci yana haska gidan, ana ƙara samun soyayya da fahimtar juna, wata masuki da ƙara rike juna, wata samuhi da kuma yi wa juna afuwa. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa, ku auri matan da kuke so. Kawai shi kenan, fankihu ma qabalakum minan nisa'i, ku auri matan da kuke so. Masna ko dai bibiyu, wa thulatha ko uku uku, wa ruba'a ko hurhudu. Fa in khiftum alla ta'dilu, amma in kun ji tsoran ba za ku yi adalci ba, kai ka san cewa kana da rauni, zuciyarka tana da karkata, ba ka da karfin zuciya, da in ka auri mace fiye da ɗaya za ka iya daidaita sitiyarin gudanar da su, Allah ta'ala yana gaya maka fawahidatan kataqaita, a guda daya. A gaba ma sai Allah ya ce wa ma malakat aymanukum, ko kuma ma ka samu kwarkwara kawai shikenan. Zalika adna Allah ta'ulu, wannan shine yafi kusanta ku da ba za ku yi zalunci ba. Yawa, auren mace daya yafi kusa da ba za ka yi zalunci ba, in har ka san cewa baka da capacity na auren mace fiye da daya. Capacity shine wannan ya zamto zuciyarka tana da karfin fuskantar kalubale na zamantakewa mace fiye da daya, sannan zaka iya yin balancing a abinda Allah ta'ala yace ai balancing, ma'ana ai a samu equality a inda Allah ta'ala yace ka daidaita su, to wajibi ne ka zamto kana daidaita su, kamar yanda mun karanta a cikin ainihin wato fatuhu rabbil bariya, abinci, abin sha, rabon kwana da sauransu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yahudduna ala al-adl bayna az-zawjat, yana kwadaitar da mu akan yin adalci tsakanin mataye. Man kanat lahum ra'atani, an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ce wanda duk yake da mata biyu, yamilu ma ihdahuma, amma yana karkata tare da ɗaya daga cikin su, sai abinda take so, ko daidai ne ko ba daidai bane, in ba ita tace a kawo ba ba zai kawo ba, in ba ita ce take so ba ba zai ba, in ba ita tayi magana ba ba zai saurara ba, kowa ya riga ya san cewa ya karkata gaba ɗaya wajenta, ɗayar ta zamto kamar al-mu'allaqa. Shine abinda Allah ta'ala ya ce fatadharuha kal-mu'allaqa, ita dai ba za ka ce mata ba ta da miji ba, amma a hakikanin miji to ba ta da shi, a zahiri ga ta a gidan aure, amma a hakikanin al'amari ba mata aure ba ce, shine al-mu'allaqa. Ba wanda zai ganta ya ce zai aure ta, dan ya san matar wane ce a gidan wane take, amma ita kuma tana mu'amalanta, tana enjoying, tana dandana ko tana jin dadin irin rayuwar aure a wannan gidan, to wannan kuma daya. Kuma akwai wanda ya gawurta kwarai da gaske a zalunci, ya yadda ya je wa Allah, Allah ya tuhumce shi da wannan zalunci, ya auro yar mutane, ya zo ya aje ta, shi ya aure ta, yana son ta, ya kawo ta, ya auro wannan ita ma ya kawo ta, amma ya fifita wannan a wannan a abinci, ya fifita wannan akan wannan a abin sha, ya fifita wannan akan wannan a kula da lafiya, ya fifita wannan akan wannan a abin da ya shafi rabon kwana. Akwai wanda ko rabon kwana ma ba a yi da ita, ta isa ba ma a yi kawai kwata-kwata kawai, ga ta nan dai a gida kawai, ba ma a rabon kwana da ita. Kuma akwai wayannan matsalolin da yawa, za ka ga wasu mutanen Allah ne yake rufa musu asiri, da ko a waje suka fito ba wasu mutane bane masu wayanda suke da kwarjini, saboda irin zalunci da bakin zalunci da suke a cikin gidajensu. baya mun karanta a baya Allah ta'ala ya ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ba ka san ta sikita karka tara wa kanka gajiya ka tara wa kanka madudin zunubi da in ka je gaban Allah wallahi ba za ka kubuta ba in kaga ba ka san ta sawwake mata ta tafiyar ta likulli saqitatin laqita ba ka so yanzu kana sakin ta in ta gama idda wani shi kuma yana so sai aure ta amma kai ba za ka sake ta wani ma ai ta fama da shi ya ce shi wallahi ba zai sake ta ba shi ba zai sake ta ba kuma ba zai mai da ita cikakkiyar matarsa ba to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wanda yake da mata biyu ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su yayi watsi da ɗayar ja'a yawmal qiyamati zai zo ranar alkiyama wa ahadu shiqaihi saqitun ɗaya daga cikin bangaren jikinsa a shanye a wata ruwaya ma'ilun in kaga mutun da shanyayyar gaba ranar tashin alkiyama wanda ya tara mata ne yake yin adalci tsakanin su in wannan ce zai bata in wannan ce ko ba zai hana ta ba the same issue the same problem amma zai magance matsalar wannan ba zai magance matsalar wannan ba zai kula da ƴaƴan wannan ba zai kula da ƴaƴan wannan ba kuma duk ƴaƴansa kuma duk shi ya haife su kuma duk a ƙarƙashin sa suke kuma duk shi ya aje su wannan hadisin ibnu maja ya rawaito shi hadisi na 1969 وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كسانشي يقسم بين النساء ينا ربو كوانا ينا ربو نا عدلتي ينا ربو سكانن ماتانسا فيعدلو كما ينا ين عدلتي النبي صلى الله عليه وسلم يا اور ماتا 11 كما يندا مون شا كارانتا اما ينا ين عدلتي سكانن سو ثم يقول باين ياي iyakar iyawarsa wajen yaga yayi wa kowaccen su adalci sannan da haka yana cewa Allahumma hadha fi'li fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku yace ya Allah wannan rabo na kenan wannan aiki na kenan cikin abin da nake mallaka abin da ya shafi abinci abin da ya shafi sutura abin da ya shafi gurin zama abin da ya shafi ainihin wato raba kwana wannan abinda nake mallaka kenan ya Allah nayi rabona fala talumni ya Allah karka zarge ni fima tamliku cikin abinda kai kake mallaka wala amliku ni bana mallaka shine kauna ta zuci walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu banda Allah ya ce kenan ba za ku taba daidaita tsakanin mata ba a soyayya koda kun yi kwadayin yin haka dole sai ka ji wata ta dan fi burge ka wata ta dan fi shigaran ka wata ka dan fi santa saboda wasu dalilai da sauransu ko kuma dabi'a irin ta zuciya na duk lokacin da aka bata abu guda biyu ko da ita take mallakar sa sai ta ji tana son wani fiye da wani wannan dabi'a ce ta zuciya shi yasa annabi ya ce Allah kar ka kama ni da laifin abin da kai kake mallaka ni bana mallaka me kenan abin da ya shafi zuciya dan dole in mutun ya tara macen fiye da daya zai ji yafi kaunar wata akan wata amma wannan ba lasisi bane kuma ne danna haƙin wata ya kira ban kwana da ita ko ya zalunce ta ko wani abu mai kama da haka wannan hadisin ibnu maja ya fitar da shi hadisi na 1971 wa kana annabiyyu to yake cewa ma kana yamliku annabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa al-ata'ul maddi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake mallaka shine abinda zai bayar al-maddi na abinda ya shafi duniya kudi abinda ya shafi ya kawo abinci maddi ne ya bada gurin zama maddi ne ya bada kudin cefane maddi ne ya ba lafiya ya sai magani ya bada kudin aje asibiti wannan maddi ne an fahimta to abinda ya shafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda yake cewa yana mallaka kuma yayi adalci tsakanin matansa akai amma alladhi yamlikuhu Allah amma abinda annabi yake nufi wanda shi Allah yake mallaka ma'ana game da abinda Allah yake mallaka al-hubba huwa al-mailul qalbi shine karkata ta zuci ai al-hubb kauna wannan shine abinda annabi yake nufi wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kare da gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza safara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafi idan zai yi tafiya a qara'a bainan nisa'i ba kawai mai dakin gaba za a ce shirye kayanki da ke zamu je umara zamu je zan je London sati mai zuwa da ke zamu je ba wani option ba zabi ba ƙuri'a kawai ita ce zai tafi da ita sauran har sun saba wannan sun riga sun sike ma sun saba duk inda za shi da ita za akwai gidajen da in ka ji gidajen yanda suke tafiya wallahi malama ka kawai za ka ga dai ga katan gida ga motoci ga waya amma su na cikin gidan su kadai suka san me suke dandana an bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafiya amma sai yayi ƙuri'a sai ayi ƙuri'a sai a zuba misali rago sai a zuba zaman gida a rubuta zaman gida a ciki dayar kuma sai a rubuta tafiya shikenan sai a murza su sai a zuba kowace ta dauka kowace ta dauka in ta bude abun da ta budo shikenan in ta budo tafiya da ita za a in ta bude zaman gida ita ta bude za ta zauna a gida sai ta zauna a gida har fa a abin da ya shafi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi adalci ƙuri'a yake wannan hadithin ibnu majah shi ma ya ruwaito shi hadithi na 1970 wa dhalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya'dilu baina nisa'i haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ci gaba da yin adalci tsakanin matansa hatta fi maradihi alladhi mata fihi har a rashin lafiyar da ya rasu a cikin ta sai da ya adalci a cikin tsakanin matansa fa kana yaqulu annabi yana cewa aina anal yawm yau a ina nake saboda jikin yayi nauyin da yanzu maganar lissafin gobe yana nan jibi yana nan yau anan yake sai ya tambaya yace a ina nake yau a ce ai kana ɗakin wance shikenan sai ya tafi can aina ana gadan yace kuma in gobe kuma a ina nake a ce ai kuma gobe ɗakin wance kake a rashin lafiya irin wannan wanda jiki yayi nauyi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ya samu fita amma yana adalcin rabon kwanan a tsakankanin matarsa kowace tana jin matarsa ce in ma jinya ce kowace tana ganin ita ma tana da ladan jinyar mijinta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 1389 wa qila fil hikma an fada cikin maganganun hikima ana cewa baitun bila adilin sijnun sagirun wato duk gidan da babu adalci wata karamar kurmawa ce gogoran dutse karamin kurkuku wato za ka ga mutum baya cin tuwon gabza ko ba dai a cikin abin nan yake ba amma duk matar da take gidan da ba adalci to tana cikin wani karamin kurkuku mini prison kenan karamin kurkuku ne gidan da ana rayuwa a ciki amma ba adalci kawai kowa ya san haka rayuwar gidan take to kurkuku ne karami haka malamai masu hikima suke faɗa وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه متزوجا من امرأتين صحابن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يا كسانتي yana da mata biyu matan sa biyu ya aura fa idha kana inda ihdahuma wai saboda tsaba tsantseni da kamanta adalci fa idan yana dakin daya daga cikin su la yashrabu wala yatawadda'u fi baitil ukhra in ya tafi gidan ɗayar saboda dalili na in kana da mata biyu wannan tana nan wannan tana can ai dole zaka dan shiga ko ina dan ka ji ko akwai wata damuwa amma in ya ji san aka ce zauna ka sha ruwa ko ruwa ba zai sha ba tunda ba nan yake ba lokacin sallah ya tsaya kai alwala ba zai alwala ba a gidan Mu'adh bin Jabal in ba a gidan yake ba ba zai sha ruwan gidan ba zai yi alwala a gidan ba ba dan kuskure bane ba fa kuskure bane dan ya sha ruwa ba kuskure bane dan yayi alwala amma saboda sahabbai irin yanda suke taka tsantsan da tsantseni hadisin annabi suke tsoro kar mutun ya tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama da shinyayyen jiki shi yasa in yaje ba a gidan yake ba zai ci abincin gidan ba zai sha ruwan gidan ba zai alwala a gidan ba an gane ko bari ka ji wata mas'ala mai ban mamaki ta Mu'adh bin Jabal shi yasa annabi ya bashi take yace mafi sanin halal da haram Mu'adh bin Jabal a cikin sahabbai wanda yafi kowa sanin halal da haram Mu'adh bin Jabal summa tuwfiyata fi yawmin wahidin Allah da kudrarsa matan nasa sai suka rasu a rana daya duk Allah ta'ala ya karbe su fi da'un umwas a wata annoba da aka yi da ake kiranta annobar umwas bi sham wadda aka yi ta a sham aka yi ta mace wannasu fi shugulin lokacin mutane suna cikin shagulgula an kai wannan ana dawowa sai a ji ga wani ya rasu shi ma da an dauke shi an tafi kan a dawo sai a ji mutum biyu uku su ba sun rasu dan haka mutane suna cikin shagulgula an gane ko ko kuma ka ce wannasu fi shugulin lokacin da an watse mutane sun tafi shagulgular rayuwarsu ko sun tafi kasuwa ko sun tafi neman abincin su fa hafara lahumu hufratan shi da kansa ya tona musu rami shi da kansa ya tona musu kabari ka san wai da yazo sa su summa ashama sai da ya kuri'a summa ashama ay darabal qur'ata sai da yayi kuri'a bainahuma tsakanin su ayyatuhuma tudau fil qabri awwalan wacce za a fara sawa a kabari da farko ba ma sa raye sun mutu amma kar yi awayi gari wannan ya kamata ya fara sawa amma ya sa waccan din ko saboda ya dan fusanta yaje Allah ta'ala ya kama shi shi yasa da ya tashi sai aka yi kuri'a aga wannan ita za a fara sawa ko wannan shikenan sai aka fara kaddamarwa har a wajen mutuwar su su biyin sai da ya kuri'a da Allah ka aura dan uwa kai da kake da mace fiye da daya ba ce akai kai wannan din lalle sai kai wannan ba amma abin da ya zama to basic wanda ya zama lalle shari'a ta ce kai adalci kana yin adalci in ba ka yi kai kokari ka taimaki kanka ba matar ka taimaka ba kanka ka taimaka domin kai ka ga yato ta kai ka auro ta ai Allah ya gaya maka in ka san baka da karfin da zaka iya adalci ka tsaya a guda daya haka aka ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahida da haka in ka auro wata to yana nuna cewa zaka iya kira zaka iya adalci to yanzu kaga Allah ta'ala ya gaya ma ba zaka iya adalci ba kuma ka auro kaga akwai rena Allah madaukakin sarki anan ya gaya ma ba zaka in ba zaka iya ba kakka kara ka tsaya a guda daya kuma ba zaka iya din ba kuma ba zaka bi umarnin Allah ba sai ka kara to wannan gaskiya akwai damuwa da aka yan uwa wayanda Allah ta'ala ya sa suke da irin wannan matsalolin sai su yi kokarin gyarawa a su adalci tsakanin matan su dan a samu daidaito da kuma zaman lafiya a gidan ma insha Allah sai mu tashi isbir ala akhlaqiha ko ne lokaci yayi ko to binne mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I mean,